Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri a yau Alhamis 9 ga watan Yuni shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa Filistin ya kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine domin daƙile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya. Yayin da 'yan ƙasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagar mulki, wasu tsirarin tsaffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako inda 'yan Taliban suka tarbe su. An tuhumi wani mutumin California da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh.
Kanin labaran kenan. Kwalejin ƙwararru na yammacin Afirka sun bude taron kwana uku a garin Maiduguri don tattauna koma bayan da cutar COVID-19 ta haifar da kuma matsalar ciwon taɓin hankali da ake fama da shi a siyar da ƙwararru ke bayyana cewa.
An mutum koda ya warke na gaban jikinsa da ya ji ciwo amma yana bibiyan ta'addanci da ya fuskanta a zuciyarsa zai dade bai koma cikin hayyacinsa ba. So ɗaya daga cikin matsaloli da muke fuskanta kenan kafin faruwar wannan ta'addancin gaskiya ba kasafai bane muke ganin su a cikin mutane masu zuwa asibiti.
Muna kuma da rahoto kan yunkurin majalisar sarakunan gargajiyar jihar Niger na shawo kan matsalar barace-baracen almajirai masu karatun allo.
To dama shi babban makasudin gyara da zai faru a cikin harkan karatun alkur'ani wato tsangaya kenan su ne sarakuna. Dama aiki su ne.
Sai kuma shirin domin iyali da ke nazarin gudunmuwar da mata a jamhuriyar Niger ke bada wajen shawo kan cin zarafinsu a yanayin tashin hankali. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ne karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa Filistin ya kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine domin daƙile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya, lambarin da ka iya jefa ƙarin miliyoyin mutane a faɗin duniya cikin yunwa da fatara a bana. Dole ne a daina kashe mutane da lalata dukiya, Antonio Guterres ya shaida wa 'yan jarida. Dole ne a samar da mafita ta siyasa daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma kafin hakan ya samu, ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa don kawo daidaito a kasuwannin abinci da makamashi a duniya domin rage hauhawar farashin kayayyaki, kuma akwai buƙatar samar da kuɗaɗe da za su taimaka wa ƙasashe matalauta da al'ummomin da bala'in ya shafa. Babban sakataren ya shiga tattaunawa ta bayan fage wajen ƙoƙarin tabbatar da yarjejeniyar da za ta ba da damar fitar da abinci da Ukraine ke samarwa ta hanyar tekun Bahrain cikin aminci da tsaro, da kuma fitar da abinci da takin Rasha zuwa kasuwannin duniya ba tare da cikas ba. Jiya Laraba, Attorney General na Amurka Merrick Garland ya sanar da wata sabuwar tawagar jami'an ma'aikatar shari'a da ƙwararru daga waje da ke jagorantar nazari kan kisan gillar baya-bayan nan da aka yi a wata makaranta da ke jihar Texas, yana mai cewa bincike zai kai ga gano abin da ya faru. Babu wani abu da zai iya rage raɗaɗi ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa, waɗanda suka tsira da ɗaukacin al'ummar Uvalde, in ji Garland. Amma ma'aikatar shari'a za ta iya amfani da ƙwarewarta da 'yancinta don tantance abin da ya faru da kuma ba da shawara zuwa gaba. Harin na ranar 24 ga watan Mayu a makarantar firamare ta Rob da ke Uvalde a jihar Texas ya yi sanadin mutuwar yara 19 da malamai 2 tare da raunata wasu da dama. Wannan dai shi ne hari mafi muni da aka kai a makaranta a Amurka cikin kusan shekaru 10. Galan ya yi magana kafin ya gana tare da mambobin tawagar da ke gudanar da mahimman bitar abin da ya faru na martanin 'yan sanda game da harbin kan mai uwa da wabi. Yayin da 'yan ƙasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagar mulki, wasu tsirarin tsaffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako inda 'yan Taliban suka tarbe su. Faruk Wardak, tsohon ministan ilimi, shi ne tsohon babban jami'in da ya koma ƙasar. Mutuncin mutum yana cikin ƙasarsa, ina jin daɗi da alfahari a ƙasata, in ji Wardak tare da jami'an Taliban guda 2 a gefensa bayan da ya sauka jiya Laraba a filin jirgin saman Kabul. Daga cikin zafin jami'an da suka koma kasar ta Afghanistan cikin kwanaki 10 da suka gabata, akwai tsohon mataimakin ministan sufuri, daraktan kamfanin wutar lantarki na gwamnati, jami'in hukumar tsaron kasar, har ma da kakakin ma'aikatar tsaron kasar, wanda ya shafa shekaru yana kiran taliban makiyan Afghanistan a lokacin da yake bada bayanan mutanen da taliban take kashewa.
Kada a yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu da taron kwana uku da kwalejin ƙwararru na yammacin Afirka suka bude a garin Maiduguri don tattauna koma bayan da cutar COVID-19 ta haifar da kuma matsalar ciwon taɓin hankali da ake fama da shi a shiyar da ƙwararru ke bayyana cewa tashe-tashen hankali ke haifarwa, kamar yadda wakilinmu a jihar Borno Haruna Dauda Biyu ya labarta mana.
Kwalejin ƙwararru likitoci na yammacin Afirka sun buɗe wani taron kwanaki uku a garin Maiduguri don tattauna irin matsalar da cutar COVID-19 ta haifar da kuma matsalar taɓin hankali a wannan shiya, an dai samu karuwar masu taɓin hankali sakamakon irin rigimun da aka yi fama da shi shekaru 13 da ya gabata, wanda wannan kwalejin na yammacin Afirka ta kira wannan taro don magance illar ta'addanci ta haifar lafiyar hankalin jama'a. Wannan taro ya samu halartar manyan likitoci daga nan gidan Najeriya da kuma ƙasashen ƙetare. Wannan shugaban asibitin masu fama da taɓin hankali Professor Ibrahim Wakawa ya karin haske game da wannan taro kamar haka.
Akwai matsaloli da mutane da ba kasafai bane muke lura da su. Alal misali akwai abin da ake ce post traumatic stress disorder, akwai kuma abin da ake ce depression. Post traumatic stress disorder ne kamar abin da ya ma zuciyan karauni, ka daddi kana bibiyan shi a cikin zuciya. So kaga an mutum koda ya warke na gaban jikinsa da yaji ciwo amma yana bibiyan ta'addanci da ya fuskanta a zuciyarsa zai dade bai koma cikin hayyacinsa ba. So ɗaya daga cikin matsaloli da muke fuskanta kenan kafin faruwar wannan ta'addancin gaskiya ba kasafai bane muke ganin su a cikin mutane masu zuwa asibiti yana. Sannan na biyu, alal misali mutum ya rasa iyalansa, ya rasa komai da yake da shi, ba kasafai bane mutum zai dawo cikin hayyacinsa. Duka wayannan wai su damumuwa ne da muke gani a cikin jama'a. Da wannan course din insha Allah aka kammala za mu koyi yadda za mu shawo kansu, sannan kuma za mu ga matakai da za mu dauka da za mu ba ma gwamnati shawara yadda za a shawo kansu koda sun taso nan gaba.
Ko za mu iya sanin adadin mutane da suke kwaya register suna irin wannan matsala halin yanzu a wannan shiya?
Na'am, a wannan shiya daga 2019 zuwa yanzu 2022 mun ga mutane kusan 13,300 ko fiye da haka, ma domin wannan record din na baka zuwa December 2021 ne. Ana ganin zuwa yanzu zai fifi da kafin wannan ta'addanci ta Boko Haram ta yi kamari. Muna samun mutane daga kasashen makwabta kamar Niger, Chad da Kamaru, har wayansu ma daga Central Africa, kai har Gabon muna samun marasa lafiya. Amma gaskiya yanzu zuwan su ba kamar na da bane. Yanzu dai da aka samu da ci gaba a bangaren tsaro, muna samun mutane daga Niger da Chad, ban fara ganin su har yanzu daga Cameroon da kuma Central Africa da Gabon ba.
Shi ma Professor Muhammad Arab Alhaji shine shugaban asibitoci na jihar Borno, ga kuma abin da ke cewa wajen taron.
To za su zo ayi bayani abubuwan da muka gani kwanakin ba shekaru 13 a Borno nan. Mun san ya taba mutane da dandama, so a wannan taruwa za a bayyana mana abubuwan da ya kamata mu yi kuma mu tabbata cewa zai taimaka ma jama'a, yadda kuma likitoci da kuma nurse da sauran mutane cewa wanda zai za su suka lura da wannan mutanen da wanda suka tabuda ko ciwon kokolwa ko kuwa ciwon da ya taba rashi da mutane suka yi samu da su.
Shi ma Dr. Sadiku Jaba Bindar na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro, ga kuma abin da ke cewa.
Kowa kaga wannan abu ya faru, wato abubuwa ne ya zama sai mutum ya samu yadda zai lura da kansa. So za ka ga muna bayar da kokarin mu ga cewa duk abin da zamu yi musu mu ga mun rage musu nauyin wannan wahala. So wato shi ciwon taɓin hankali wannan ba wani abu ne wanda wasu ne yake damun su, kowa zai iya kama shi.
Za a yi kwashi kwanaki uku na sanin irin girman matsaloli jama'a ke fama da shi sakamakon tashe-tashen wannan hankula, don kuma hanyar da za a bi don magance irin wannan matsala. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad ya sake shigowa da cigaban labaran duniya.
An tuhumi wani mutumin California da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh. Hukumomi sun ce an kama Nicholas John Roski, mai shekaru 26 da haihuwa, a kusa da gidan Kavanaugh da sanyin safiyar ranar Laraba a Maryland, kusa da Washington DC. A cewar takardun kotu da masu shigar da kara na tarayya suka shigar, wasu jami'an tsaron Amurka biyu da ke gadin gidan Kavanaugh suka hango Roski bayan da ya isa a motar tasi. Daga nan Roski ya kira ma'aikatan gaggawa ya gaya musu cewa yana tunanin kashe kansa kuma yana tunanin kashe Kavanaugh. Yana cikin yin wayar da ma'aikatan a lokacin da aka kama shi. Takardun kotun sun ce Roski yana dauke da akwati da jaka da ke dauke da bindiga, alburusai, wuka da sauran wasu kayayyaki. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadi jiya Laraba cewa hadarin kamuwa da cutar kyandabbiri a cikin kasashe da ba taɓa samu ba gaskiya ne, inda ta tabbatar da kamuwa da cutar fiye da 1,000 a irin waɗannan kasashe. Shugaban hukumar lafiya ta duniya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya bata ba da shawarar yin allurar rigakafin kwayar cutar ba, ya kuma ƙara da cewa ba a samu rahoton mace-mace ba sakamakon ɓarkewar cutar. Tedros ya shaida wa taron manema labarai cewa hadarin kamuwa da cutar kyandabbiri a cikin kasashen da ba taɓa samu ba gaskiya ne. Cutar da ake ɗauka daga jikin dabbobi zuwa mutane ko mutane zuwa dabbobi tana yaɗuwa a cikin mutane a cikin kasashe 9 na Afirka, amma an ba da rahoton bullar cutar a cikin watan da ya gabata a wasu kasashe, akasari a Turai, musamman a Burtaniya, Spaniya da Portugal. Tedros ya ce fiye da mutane 1,000 ne da aka tabbatar sun kamu da cutar kyandabbiri yanzu an kai rahotonsu ga WHO daga kasashe 29 da ba su da cutar.
Labaran duniya kenan kuka saurara da Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. To bari kuma mu tabo batun almajiranci a Najeriya da ya jima yana dauka hankalin al'umma sakamakon gararamba da almajirai ke yi kan tituna suna bara da ke zama da hatsari ga rayuwarsu. Lamarin da ya sa majalisar sarakunan gargajiya ta jihar Niger kokarin hada hannu da malaman tsangaya domin shawo kan matsalar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
Majalisar sarakunan gargajiya a jihar Niger, Nigeria ta sha alwashin hada hannu da malaman tsangaya domin shawo kan matsalar yawan barace-barace daga yara ƙanana da ke makarantun allo a jihar. Wannan matsala dai ta dade da zama ƙarfin ƙafa da shugabanni suka yi ta ƙoƙarin shawo kanta a yankin arewacin Najeriya. A wata ganawa ta musamman a tsakanin sarakunan gargajiya na jihar Niger da kuma ƙungiyar malaman makarantun tsangaya a jihar Niger, sun ce ko shakka babu akwai bambanci a tsakanin almajiranci da kuma yawon bara. Shugaban majalisar sarakunan jihar Niger Esunufi Alhaji Yahaya Abubakar ya ce samun wannan kungiya zai taimaka matuƙa wajen magance matsalar yawon baran mai matuƙar zubar da kima ta yankin arewacin Najeriya.
Kimi sun ce ya yarda da almajiranci amma bin sun ce bai yarda da baranci ba. Ya kuma ya zama mana kaman abu halata ko ba ya fi a samu ɗa ko ya fi yaya da ce na so ya je samu ilimi da sakin shi daga nesa ya je wani guri shinsa mini duk bai dame shi ba.
Shugaban kungiyar makarantun tsangayar a jihar Niger Ambassador Abubakar Sadiq mai turare ya ce fatar su samun gyara a cikin waɗannan makarantu na tsangaya.
To dama shi babban makasudin gyara da zai faru a cikin harkan karatun Alkur'ani wato tsangaya kenan su ne sarakuna. Dama aikin su ne, mu ga tsarin da muka kawo. Na farko, a kiyaye mutuncin malaman karatun tsangaya. Na biyu, mu gane su wane ne almajirai su wane ne ba almajirai ba ta hanyar tantance su waye almajirai a jihar Niger
to shi ma dai tsohon shugaban mulkin soja a Nigeria General Abdulsalam Abubakar ya bayyana bukatar ganin ana daukar nauyi na yaran da ake kaiwa a makarantun Allon
idan an kawo yaro makaranta iyayen yaro da suka kawo shi makaranta dole ne su kawo wani gudunmawa da wanda malam ana so malam ya zauna ya karanta domin malam shi ma fa yana da iyali yana kuma da nauyi dake kansa a kabili da haka in ana so malam ya zauna ya karantar da yara dole ne kamar yanda ake bada albashi na an dauki mutum aiki dole ne iyaye su samu abin da za su ba malam wanda zai gyara kanshi
Mustafa Nasiru Batsari muda Amurka daga Mina a Nigeria
to gaida na Batsari Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tsanta baiwa Ku jama ha tambaya ni ke da Ku jama ha tambaya ni ke da Menene duniya Menene dadin duniya Menene duniya Menene dadin duniya
Ku gane wani abu aqidunmu ko ku al'adunmu nan ba karamin kumiya bane ake shiga cikin wannan lokacin da aka shiga hali wani sai ga inda ma mutuwa yake kamun a ce ga abin da ya same shi
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin ya karbi bakuncin shugabar kungiyar kare haƙƙin mata kuma ƴan majalisar dokoki a Jamhuriyar Niger Nana Jibi Haruna Mati domin nazarin rawar da mata za su iya takawa a Jamhuriyar Niger. A yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ta assasa fiyade a duk fadin kasar Madam Nana ta fara bayani kan tasirin amfani da mata a fagen gaga lokaci ya kwace mana inda kuma zamu tashi kenan yau
zan gaya muku amfani da mace a cikin yanayi na yaki amfanin yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko ana iya yi alal misali dan a wulakantar da mazan da ke gurin su gane cewa ga irin mutanen da suke aiki tare da su ko ga irin mutanen da nake son cewa za su tunkara a cikin yakin sannan manufa ta biyu wani abu ne wanda suke so su nuna ma su matan ya zama dole ne koko su ga goda ma duniya muke iko koko mun ci ku yaki koko anyi kaza duk wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi lissahi da shi to a misali abin da ya faru a yankin Talabiri ko da yake har yanzu dai sai dai mu yi muku aiki da abin da jaridu koko abin da irin masu bintike suka gai yanda rahotanni suka gai amma gaskiya abin ya wuce haka nan saboda yanda su suka bada labari bangaren a ce su wanda aka auka ma da su kuma wanda aka tunguma da zancan kusan abin ya sha bamban amma a dunkule mu abin da muka rike a matsayin mu na kungiyoyi ya auku ba daidai bane dole a yaki kuma dole a kan abin kuma dole a dauki mataki insha Allah
Mai saurare watakila idan ya shi irin yanayin da matan da aka yi fada yake fadawa cikinsa na damuwa din nan watakila za a yi fahimtar ainihin tsanani ko kuma munin wannan al'amari wannan ɗabi'a ta fada kamar waɗannan irin cikin wani yanayi ne za a iya cewa irin waɗannan mata ke fada
hasbunallah zan ba ku wani labari in magana fadi kuke magana akai ni ina tunan al'amarin fadi wanda ya girgiza ni a rayuwa ya riske ni ne a mara'i wani lokaci wanda kungiyarmu take tallafa ma mata da kananan yara dangance da irin yanayi na rayuwa kuma abin da suka shiga wata mata ta taba tunkaro ne a matsayin ta na mahaifiya wadda ta mallaka ma diyarta ne wata kenan yarinyar tana zama gidan kakarta ne lokacin da mahaifiyarta ta samu aure sai ta hita daga mara'in ta je Najeriya ta yi army to ke kaka sai kika amfani da yarinyar hurin bangaren sana'o'i da ake wannan talatala da muke sun da al'ada ne mu a wurin mu mara'i ke kaka sai kika amfani da wannan yarinyar da sauransu to wurin wannan tallan yarinyar mangwara take saidawa kuma an sani a maradi fa da mu ƴan mata za su tafiya su siyo mangwaro su azo akai su taho to da aka da cikin wannan abin ne me nake so in ce yaran wasu suka tare su ita har Allah ma yasa kadara ta sa aka cabke ta da sauran su su suka yi mata fadi yanzu da suka yi mata fadi haka aka samu ta kamar daga inda suka yi mata fadi zuwa inda aka samu ita yarinyar kusan kilo 11 sanda da aka yi bincike da sauran su kilo kilometer 11 suka tai suka yadda ta kuma wani wuri ne wanda suka gyara suka yi bukka yaran ne kanana su ma suke aikin to haka dai dan kamar wannan da zancen yazo ga kunnan mahaifiyarta sai ta dauko mata takanas ta zo nan gidan kakan tace a ita sai ta kai kara kakan da aka yi wadda take jiyin yarinya ita ta aga mata kuka na cewa ba za ta kai kara ba ku gane wani abu aqidun mu koko al'adun mu nan ba karamin kumiya bane ake shiga cikin wannan lokacin da aka shiga hali karka mini magana ki lahiya da sauran su wani sai ga inda ma mutuwa yake kamun a ce ga abin da ya same shi to ku diba fa irin cin zarafin da aka yi maɗe su amma saboda wai menene hujjar su yarinya yar shekara 11 ce wai dan kar gobe ta tashi ta rasa mission army sun yi gane musu cukuttu a kihiddo mata haƙinta da a ce an tashi gobe ta samu army ba kaga irin yanayi na daya kenan yanayi na biyu magana kiyon lafiya ko magana lahiyar yarinya ni a yau ina son in sani yarinya ta zama saboda a lokacin ba abinda bamu yi mata ba na lallashi na lallaba na ta kwatanta mana ya akai in ta zo da ta ce sai wane ya rike hannuna sai wane ba ta iya kurta da bakinta ta gaji ta ce an yi kaza ko kaza na tayi kaza sai kuka saboda irin an riga an kare da ita a rayuwar da sauran su kenan kaga wani bangare ne wanda yarinya karama nake maka magana da bata fulalkanci duniya ba wanda bata bata da wani nauyi akan ta da sauran su to yanzu in ka zo da mace ita sawar da an tashi wani safiya wani bi ma ana samun ta da ta riga ta fara rayuwar ta iyalinta tana da miji tana da iya tana da sirkai tana da sauran su sai a samu irin wannan rayuwa ta same ta zan ga muku wani abu ai mace a barganin wani abu kaga ban san wani kalma zan amfani da ita ba kidan abin nan din mai saurare na amma da a ce mace mai sai da kanta dan ta samu abin duniya irin akwai su da yawa matan da zaka neme su ka basu kudi siyar da kai to mata masu zaman kansu ko su aka yi ma wannan an ci zarafin su mace ai in ta yarda ta bada wai kanta ko ga mutun nawa ne haka nan ne tana da yanda za ta yi ta kare kanta ta kare kanta ta ci gaba da rayuwa amma in har da rishin yardar ta kattin kare ta to bakin cin zarafi da wulakancin da kake iya majansin iya mace kenan kuma kamar yanda na gani ne ka raba ta da farko da yarda da kanta ka raba ta da son kanta da kanta sannan kuma ka raba mutane da son ta mutane da yarda da ita mutane da ganin kima ta a matsayin ta na diya mace kenan kusan ka tsida mata rayuwa ne kak mafi aksarin su suna gai kara a ce an dauki rayuwa ta da a ce irin wannan abin ya auku gare ni kuma jama'a sun shaida akan wannan
a matsayin ku na kungiyoyi dake kokarin kare haƙƙin mata kuma da kokarin taimakawa mata su samu madogara ta rayuwa akwai wasu hanyoyi da kuke bi domin watakila tunkarar gwamnati da irin waɗannan maganganu saboda da irin waɗannan matsaloli
abin da farko da nake so a ƙara mai sauraron mu ya ƙara ganewa irin wannan matsalolin in suka ce malaman zaman ba a iya tunkara su kamar ba a iya tsara su ko a wannan din su a dauka musu mataki kamar suke abkuwa kamar matakin da ake iya dauka guda ne lokacin da za a cewa akwai rashin tsaro wurin to a san an dauki mataki kan kare mata shine wannan mataki amma in har ana iya risko al'umma cikin wani yanayi na yaki to gaskiya dan a samu irin wannan abun ba wani abu bane kenan mu ma mun yarda duk irin matakin da gwamnati zai dauka wani abu ne wanda sai an jajirce kuma an sa irin kokari da duk irin abubuwan da ya kamata saboda a ce an yi tsaye akan wannan al'amari sannan abu na biyu shawarar da muke bada a matsayin mu masu karewa ko ko masu kokarin abin din kare haƙƙin mata shine cewa lokaci yayi na wannan al'amarin ya bar zama boye a rayuwar mu al'amari ne wanda tabbas akwai shi in har ana ci gaba da boyewa to yaushe aka samu damar waye ma mutane kai har a dauki mataki zan ba ku misali alal misali kamar irin wannan su kamar genocide irin na Rwanda da aka yi da sauran su ai kun ga kikishin kiyashi da aka yi ma Rwanda da sauran su ai kun ga yau nan da shekara nawa da aka yi shi amma har yau ana shari'a akan mutane ko su bangaren ma masu kariya da su wanda suka kawo hari din ana irin wannan shari'a to in ba a waye ma mutane kai ba a dauki mataki na waye ma mutane kai akai to gaskiya kuma waye kan ma bangare biyu waye kai ga al'umma baiwar Allah wanda ita ce ake iskowa a fasketa sannan kuma waye kai ga su masu irin a ce irin sojojin mu da suke kula da wa'annan al'umma su ma waye musu kai cewa to kai irin alaka irin kaza da kaza ta shiga tsakaninku har ma a zo a ce an yi kaza to aka samu irin wannan bangaren na waye kai to muna ga cewa za a rage irin wannan al'amari da yake daidai yake fuskanta al'umman mu
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau idan kuka biyo mu a mako mai zuwa Za ku ziyarta shan miyagun kwayoyi ke taka rawa a wannan mummunar ɗabi'a ta yi wa mata fyaɗe. Kafin nan, a madadin 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar Nana Jibi Haruna Mati da kuma wakilinmu Silabin Muna Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
Sau madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa tilas ne a kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine domin daƙile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya. Lambarin da ka iya jefa ƙarin miliyoyin mutane a faɗin duniya cikin yunwa da fatara a bana. Dole ne a daina kashe mutane da lalata dukiya. Antonio Guterres ya shaida wa 'yan jarida dole ne a samar da mafita ta siyasa daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Jiya Laraba Antony General na Amurka Merrick Garland ya sanar da wata sabuwar tawagar jami'an ma'aikatar shari'a da ƙwararru daga waje da ke jagorantar nazari kan kisan gillar baya-bayan nan da aka yi a wata makaranta da ke jihar Texas yana mai cewa bincike zai kai ga gano abin da ya faru. Babu wani abu da zai iya rage radadi ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa waɗanda suka tsira da ɗaukacin al'umar Uvalde, inji Garland. Yayin da 'yan ƙasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagar mulki, wasu tsirarin tsaffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako inda 'yan Taliban suka tarbe su. Faruk Wardak, tsohon ministan ilimi, shi ne tsohon babban jami'in da ya koma ƙasar. Mutuncin mutum yana cikin ƙasarsa, ina jin daɗi da alfahari a ƙasata, inji Wardak tare da jami'an Taliban guda biyu a gefensa bayan da ya sauka jiya Laraba a filin jirgin saman Kabul. An tuhumi wani mutumin California da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh. Hukumomi sun ce an kama Nicholas John Roski, mai shekaru 26 da haihuwa a kusa da gidan Kavanaugh da sanyin safiyar ranar Laraba a Maryland kusa da Washington DC. A cewar takardun kotu da masu shigar da kara na tarayya suka shigar, wasu jami'an tsaron Amurka biyu da ke gadin gidan Kavanaugh suka hango Roski bayan da ya isa a motar tasi.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki hadda shirin na ƙasa ba kasawa ba na Silamin Muna Barma. Shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da masu rayuwa da wata lalura ke badawa tsakanin al'umma da kuma ƙalubale da suke fuskanta. Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shiri da ba da umarni a madadin dukkan alheri ke muku fata alheri.